ishara ga maganar wani daga cikin malamai wanda take bada wannan ma'ana. Wato dai maksudi mutum ba wai barin yin aiki zai yi saboda riya ba, sai dai ya karkace niyyarsa kada ya yi riyar, amma ba kada mutum ya aiki saboda yana gudun kan cewa in ya yi ba don Allah ya yi ba, a ya karkace niyyarsa zamanto don Allah. Wannan kwarai da gaske akwai malamai da suka faɗa Ibn Rajab a cikin sharhin hadisin farko na 40 an-Nawawiyya a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam ya yi ishara ga wannan magana domin a nuna wa mutum cewa abinda ake nema ga mumini shine yayi ikhlasi, ba ya zamanto da yayi aikin ba, domin idan bai yi aikin ba sai yo aikin wajibi ne, to sai mutum ya ce saboda yana jin tsoron riya ba zai aiki wajibi ba, ko kuma aiki ne wanda Allah yake so, sai ce dan saboda baya yana jin tsoron riya ba zai abinda Allah yake so ba. Saboda haka wannan shine maksudin dai mutum ya tsarkake niyyarsa. Wannan yake dan Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da tsoho sabo saboda naji wani malami ya ce annabi yana mai da tsoho sabo, zai ban taɓa jin wannan ba. Mu'jiza annabawa suna da mu'jizozi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da dama amma ban san an ambaci wannan a cikin mu'jizozinsa ba. Akwai dai daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada Rabi'i ibn al-Harith farisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kanka, kuma iyayen da ya shafa na kan nan nasa har ya rasu bai yi furfura ba, har ya rasu ga shi tsoho ne tukub amma ba shi da furfura saboda albarkar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafa shi. Akwai wannan mu'jiza din amma a ce tsoho ne tukub ya koma yaro, wannan ba zai kiyaye wannan ba. Akwai dai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata matar da ta zo tsohuwa ta ce masa ita ma za ta shiga aljanna, ya ce a aiko kofi ba ta shiga aljanna, sai ta koma ranta hankalinta a kashe cikin bakin ciki sai ya kira ta, ya ce yana nufin cewa tsoho ba zai shiga aljanna yana tsoho ba sai an maida shi saurayi, wato ita ma sai an maida ita budurwa za ta shiga aljanna. To wannan yana daga cikin wato kakaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi, amma duk kakacin da zai yi ba zai yi abu wanda yake ba zai faɗa abin da yake ba gaskiya ba, haka abin da ya faɗa gaskiya ne. Wannan ya ce wai a sanar da ɗalibai wanda ba sa zuwa da wuri kuma suke lallai sai sun shiga gaba kuma suna takurawa waɗanda suka zo da wuri. Wannan ba a san, wannan shiga cikin haƙƙin musulmi ne, karin da ke ƙetare wajen shiga kamar yadda a cikin sallah a cikin wajen sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tahaffuz riqab, tsallake wuyayen mutane domin ya cin ya tsallake ya je sahu, mutum ya tsallake ya je gaba. Wannan ɗan uwa ne yake neman addu'a don Allah maɗaukakin sarki ya ba shi sauƙi da shi da sauran musulmi a kan rashin lafiya da shi da matarsa da kuma sauran musulmi ga baki ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya. Akwai ma wanda ya neman addu'a kan wata buƙata tasa cikin 'yan uwanmu wanda suke zuwa wannan majalisi, Allah ya biya masa buƙatarsu, ka duk wani mai buƙata ta alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu baki ɗaya. Wa sallallahu ala mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wannan ya ce menene ingancin hadisin huduba yayin da aka haifi yaro, na ji wasu malamai sun ce za ka yi kiran sallah a kunnensa na dama dama a hagunsa, yaya abin yake? Wannan bai inganta ba daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kamar yadda Ibn al-Qayyim ya nuna yana daga cikin abin da yake magabata, wato an ruwaito daga ayyukan magabata, kuma akwai hadisai wanda suke ba su inganta ba, wanda watakila in aka duba tare da ayyukan magabata sai ya zamanto wannan ya tabbatar da kan cewa akwai asalin yin haka. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yake wata shawara za a ba wa matar da mijinta ya mutu ya bar ta da marayu a game da tarbiyyarsu. Na farko ta nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa ta wajen yi musu tarbiyya kuma ta sani cewa yaran yanzu amanar sun ƙara ya ƙara nauyi a kanta, kasancewar yanzu ubansu ba zai sa ido a kan tarbiyyarsu ba, ita ce kawai za ta sa ido, sai waɗanda suke za su zamanto kamar waliyai a kansu, wanda su kuma tausayinsu ba kamar tausayin ubansu. Don haka nauyin ya daɗa ƙara ƙarfafa a kanta, sai ta nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma sannan ta san cewa halin da ta shiga ciki hali ne na ibada, wanda Allah ne ya zaɓe ta ya ba ta wannan, wanda idan ta yi haƙuri ta tsaya da haƙƙin Allah yadda ya kamata, ta tausaya ma waɗannan marayu, ta kyautata da tarbiyyarsu, za ta ga alkhairin abin duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kirarin yabo ga matan Quraysh, ya ce ahnahu alal walad, sun fi kowa tausayin yaro matan Quraysh. Ba Quraysh ya sai ta zauna ba za ta yi aure ba domin ta kula da tarbiyyar yaranta, kamar yadda Ummu Salama ta yi. Har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya ce to ai ni ma yaran naki, ni ma yarana ne, sannan sai ta aure shi. Amma ɗabi'ar matan Quraysh kenan, matan Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nisa'i rakibni al-ibl nisa'u Quraysh, matan da suka fi kowaɗanne mata na Larabawa wanda wato suka hawo suke hawa raƙumi su ne matan Quraysh. Sun fi kowaɗanne mata amincewa da kaɗan na dukiyar mazansu, in mijinsu ba shi da yalwar dukiya sun aminta, idan kuma sun mijinsu ya mutu ya bar su da yara sun fi tausayi, sun fi kowaɗanne mata tausayi wajen kula da haƙƙin yara. Kuma laifi ne ta ce ba za ka ƙara aure ba, saboda tana tunanin idan ta auri wani ba za ta zauna da wancan mijin nata na baya ba a aljanna, ko kuma tana tunanin tarbiyyar yaran. Na dai san duk abin da Allah ya shirya shine daidai, ko ko jahilci ne wannan tunanin? A babu laifi idan mace ta ce saboda tana kwaɗayin ya zamanto kan cewa ta zamanto ita ce matar mijinta a aljanna, mijinta da ya bata, a babu laifi sai haka, kamar yadda Ummu Darda ta yi. Ummu Darda lokacin da Abu Darda ya rasu ta ce ta ji Abu Darda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace tana zamantowa matar mijinta na ƙarshe a aljanna, saboda haka ita kuma tana so ta zamanto mijinta shi ne Abu Darda. Lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan yana Amirul Mu'minin radiyallahu anhu ya aika yana neman ta da aure, ita ce a tana so ta zamanto matar Abu Darda a cikin aljanna, bata amsa ba. Ya ce to ki bi binta azumi, tunda da sauran ƙuruciyarta, tunda da sauran ƙuruciyarta, domin shi azumi shi ne ke karya sha'awa, tunda akwai sauran ƙuruciyarta, ya ce mata ki bi binta azumi. Idan ku ta samu wanda yake nagari ya zo, babu laifi ta ƙara aure, kamar yadda Ummu Salama ta yi. Ummu Salama da Abu Salama ya rasu ta ce ina ita ina samun miji kamar Abu Salama. Amma dai suke tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in musiba ta zo mutum ya addu'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khayran minha, sai wannan addu'a take. Amma ina ni ina samun kamar Abu Salama ko wanda ya fi shi? Sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman ki da aure, sai ya rasulullahi ina ni ina aure, ni mace ce mai tsananin kishi, ga ni girma ya zo mu, ni ba yarinya ba ce, sannan ga ni da yara, sai ce kishin ki zan yi addu'a Allah ya yi miki, girman shekaru ka nima ai ba yaro ba ne, yaranki kuma da yake cewa ina da yara, yaranki ai yara na ne, ƴaƴanki ai ƴaƴa na ne, saboda haka sai ta karɓi wannan kira. Saboda haka in ta samu wanda yake salihi na kirki, wanda yake zai yi irin wannan, ya ɗauki ya rinka ganin ƴaƴan nata kamar ƴaƴansa ne, ya riƙe ta da amana da ita da ƴaƴanta, babu laifi ta yi, domin shi aure ɗin akwai rufin asiri, akwai sutura, akwai cika, wato akwai cika addini a cikinsa, saboda shi ma wato ƙara mutum wani haƙƙi ne da kula da shi. Saboda haka mutum ya sake samun hanya da za ta kai shi, za ta kwantar da shi zuwa ga rahmar Allah, domin yayin da ya zamanto kan cewar ta kyautata zamantakewar aure da mijinta a cikin ibada take, domin hanya ce wadda yake za ta yi sauƙin samun aljanna, kamar yadda ya zo a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko maganar da aka ce duk wanda ya yi tarbiyyar ƴaƴansa mata uku sai ya shiga aljanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to mun fara tarbiyyar tare da mijin sai ya rasu, tarbiyyar ta zama tata ita kadai, kuma Allah ya sa ta dace wajen tarbiyyar, to shi ma zai samu falalar su shiga taren, zai samu falalar mana a ƴaƴan nasa ne, kuma yayi tarbiyyar dan bai gama musu tarbiyya har sun balaga ba, amma ya mutu akan yana musu tarbiyya, yana daga cikin falalar Allah mutum in ya mutu akan aiki ko bai gama shi ba Allah zai bashi cikakken ladan kamar yadda muka ambata a wajen fadin Allah ta'ala kun qalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasukum su mutum yana cikin aiki bai gama shi ba har mutuwa ta zo masa akai za a tashe shi akan yana wannan aiki ne Allah zai cika masa ladan saboda haka ba ita kadai za ta samu ba dan ita dan ka bar ganin cewa dan ita ta karasa tarbiyyar har suka balaga ita kadai za ta samu a'a shi ma sai ya samu domin sun kasance sun shiga cikin wannan aikin tare la'alla ma shi ne ma ya dora ta akan wannan zai zama to hatta ladan na ta tarbiyyar da take ma yaran sai shi ma yana zai zama to akan mizanin ka wannan sai tambayoyin a sauran kuma addu'a ce Allah madaukakin sarki ya karba addu'o'in na'am na'am sai suka mutu da mijin da matar sun yi aiki sun fara abin da suka fara suka mutu a kai Allah zai ba su ladansa Allah zai cika musu ladansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa yi manutiliya bi shay'in min hadhihi albanat fa ahsana suhbatahunna wa tarbiyatahunna kana ma'i fil janna wanda aka jarabce shi da ƴaƴa mata ya kyautata zama da su kuma ya kyautata tarbiyyar su to zai kasance tare da ni a cikin aljanna wato zai samu murafaqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine ai kusantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto wato zai samu abokantakar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna aka ce da aka tambayi ya faɗa ne akan mata uku aka tambaye shi akan biyu yace ko da biyu ma sai dai shi wannan sabanin na yara da suka mutu ba a ce ko da ɗaya din ba sai dai aka tsaya akan biyu saboda haka aƙalla wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu nasi ne akan waɗannan in ɗaya ce za ta shiga wannan kuma Allahu a'lam amma wannan ba ni gagara ba ne a falalar Allah tabaraka wa ta'ala akwai motoci guda biyu da aka nemi a ɗauke su akwai Toyota lambar Kano BF01MKK akwai kuma wata mota Honda Civic AR339NSR sannan akwai mota mai lambar Abuja Plymouth XP372ADC Allah ana neman ba da haɗin kai da ƴan uwa masu gyara tsarin motoci ɗauke motocin nasu za mu tashi yau a aya ta hudu ta suratul nisa a cikin tafsirin wannan sura mai albarka bismillah ma'ana a'udhu billahi minash
shaytanir rajim
Allah ta'ala ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla ku ba ma mata saduqatihinna sadakokinsu wato dukiyoyinsu na sadaki nihla kyauta wato wadda take halak malak ba a kwace ta ba a dawo da ita ba a kwace ta daga hannunsu ba a kyauta da gobe da ita fa in tudina lakum an shay'in minhu nafsa idan suka daɗaɗa ransu wajen ba ku kyautar wani abu daga cikin sadakin suka ba ku kyautar wani abu daga cikinsa daga wato daɗin rai na daga gare su su matan fakuluhu to ku ci ma'ana ku karɓa ku yi amfani da shi ta hanyar ci ko tufatarwa ko dukkan hanyoyin tasarrufi da wannan dukiya wato ya halatta a gare ku ci shi hani'an yana mai sauƙi ba tare da wahalar karɓa ba mari'a ba kwa jin tsoron zargi akan amfani da shi wannan ayar wato umarni ne ga mazaje masu neman aure yayin da kuka zo auren mata to ku ba su sadakin su sadakin nan kuma ku ba su shi nihla kyauta ba ujra ba ba lada ba duk da wani lokaci Allah ya kira su wa atayshim wato Allah ya kira su a wani waje cewa ujurahunna ladaddakin su amma ba a matsayin lada yake ba a matsayin kyauta ne na karama na karamcin mace na karamci domin girmama ta domin ba sayanta ake ba ba sayanta ake ba ba baiwa bace sadaki ba wato farashin ba farashin inci ta bane sadaki wato kyauta ne da Allah yake azata wanda da shi ne aka halatta mata zamantakewa tare da ita shine domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum akhadtumuhunna bikalimatin min Allah wastahlaltum furujahunna wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi amri Allah aw kama qala alaihi salatu wassalam wastahlaltum furujahunna bikalimatin min Allah kun halatta wato kun rike su da umarnin Allah shine wato umarnin da Allah ya bayar na aure kuma kun halatta jin dadi da su a wajen kwanciya da kalmar Allah shine kalmar da ta halatta muku saboda haka wannan cikamakin sharadin da Allah madaukakin sarki ne ya sanya ya gittaya ga wannan mu'amala ta aure ga mata kuma har wa yau wannan wa atin nisaa saduqatihinna nihla yana tabbata cewa da umarni ne da su waliyan mata ku ba su sadakin su kyauta ma'ana idan aka yi aure aka ba ma mace sadaki to tunda wajen auren ai mace ba ta zuwa waliyan ta ake ba mu to idan aka ba shi kada ka soke ka ba ka kayanta haƙƙinta ne wato kada ku yi al'adar jahiliya domin al'adar jahiliya sun kasance suna rike wato sun kasance suna rike dukiyar mata wanda suke karkashin walicinsu sawa'ul ƴaƴansu ko karnansu ko kuma ma iyayensu mata da yake ƴaƴa suka zamanto waliyan iyayensu mata sai su ce in aka yi mutum aure sai su ce hani'an lakan nasija madalla da wannan ƙari da ka samu a garken raƙumanka tunda yawanci raƙuma ake kawowa shi ne sadaki to idan aka kawo mutum sadakin ƴarsa ko ƙanwarsa ko wata ƴar uwarsa ƴar babbansa ko ƴar ɗan uwansa da take ƙarƙashinsa wannan raƙuma da aka kawo sai ya haɗa da nasa garken raƙuman sai ya zamanto wato garkensa ya ƙaru saboda haka kamar abin a yi masa murna ne idan aka ce ya aurar da mace sai a zo ana yi masa murna arzikinsa ya ƙaru to Allah ya hana wannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya tabbatar na ƙwato haƙƙin mata da rusa al'adar jahiliya wanda mace bata taɓa samu bata taɓa ganin wannan a cikin tarihinta ba tunda a cikin dukkan a cikin daular Rum a cikin daular Farisa hatta a wajen Kirista a wajen ahlul kitab mace bata da wannan martaba mace bata da wannan daraja da ake ganin kanta ita ma mutuncin da take da mallaka nan Allah madaukakin sarki ce saduqatihinna fadakinsu da idafa wadda idafa tana nufin at-tamlik tana nufin wato mallaka sadaki wanda yake mallakar su ne don haka Allah ya tabbatar ma da mata mallakar dukiyar su kuma kan cewa wannan dukiyar ba za ta fita daga hannunsu ba sai idan sun illa in sun bayar da dadin ransu fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsa in sun ba ku da dadin rai wato kada a matsa musu lamba kada a mugusta mu'amala a gare su domin ya zamanto sun gaba yadda za su dole sai sun ɗauko wani abu sun ba mamijin hanci sannan za a zai zauna lafiya da su ko kuma ya ce ba zai sake su ba zai ba ta saki ba sai tukuna kayan ko wata dukiya mai yawa ko ta rubuta standing order cewa duk albashin da ta samu a duk wata albashinta 50% nasa ne in ta yi wannan ta aika ma banki a bashi sannan ya ce ya kane ta tafi to wannan da yake idan ya ci wannan to haramun ne amma idan ita ta bashi da dadin ranta Allah ta'ala ya ce ku karba su ci domin karban kyauta yana daga cikin abin da zai tabbatar da wato a tsarin soyayya kuma Allah ya ce ku ji shi hani'an alhani shine abin da ka samu bila mashaqqatin wala ta'ab ba tare da wahala ba, ba tare da gajiya ba, wato kaga kyauta ce ta zo mata, ba ta ci kayi wani aiki ba, ba ta yi gumi a kai ba, to Allah ya halatta mata. Mari al-mari shi ne abin da yake ba, wanda yake ba a zarginka a kansa, wato idan ka karɓi wannan kuɗi babu wani abin aibi, babu wani abin zargi. A cikin wannan ayar akwai abubuwa fa'idodi masu yawa da wannan ayar ta karantar da mu. Na farko dai cewa dole ne sadaki, dole ne a cikin aure, don haka auren sadaka ba aure ba ne. A ɗauko yarinya a ce an bayar da ita sadaka, ma'ana kawai mutum yana malami yana zaune a ce ga cewa an kawo masa ita sadaka budurwa, ce ai sadaqatun jariya, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sadaqatun jariya, sadaqan budurwa, to an bashi sadaka, babu sadaki, shikenan sai ya zauna, wannan auren ba aure ba ne. Don haka nikahu shighar shi ma ba aure ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nikahu shighar. Nikahu shighar shi ne auren shighar, auren da ake cewa babu sadaki. Akwai sarihu shighar shi ne mutum ka zo ka ce ga ‘yata na aura mata, kai ma ka aura min ‘yarka. Sadakin da zan bata shi ne sadakin da za ka bani, shi kenan kai ka ɗauka, ni in ɗauka, babu sadaki. Kaga kenan waye ya samu fa’ida? su mazajen saboda dukkan suna ganin suna da haƙƙi akan sadakin, to Allah ya ce sadaki nasu ne. Don haka ne sadaku shiga idan ya tsa'ai nikahu shiga matacce ne, idan aka yi shi dole ne a rusa shi, sannan ya zamanto a farlanta mata sadakin da ya dace, sadakin tamkarta a bata, sannan kuma daga baya idan ta yi idda sai a sake wani auren tare da cika sharuɗai na sadaki, zai iya ƙara aurenta, ba wai haramun ne sake aurenta ba. Ko kuma ya zamanto shigar ne da ya yi kama da shigar ba farihi ba, shi ne kamar ka ce zan auri ƙanwarka, mutum ya zo yana neman ƙanwarka da aure, sai ka ce to ai ni ma kuwa na ga wata ƙanwarka, wallahi ni ma ina sha'awa, za ce to shi kenan, to ai sai a ‘yar gida. To a wajen ‘yar gidan nan maimakon a ba ta haƙƙi, maimakon a ba mu kowace haƙƙinta na sadaki, sai a ce tunda ‘yar gida ne, maimakon a ba su 50,000, sai a ce a ba su 5,500 ma ya yi, ai tunda abu ne na gida. To wannan shi ma dole idan irin wannan ya faru za a tabbatar da shi, amma kuma idan an tawaye, amma kuma sai an cika musu sadakin da yake shi na tamkar. Idan haƙƙinta a bata sadaki wanda yake matakamata ga abin da ya kamata a bata, amma aka rage mata saboda an yi wannan yarjejeniyar, to dole a cika mata rata sadakin. Tana da haƙƙinta ne, ma kuma wajibi ne alƙali ya bata, a hukunci na shari'a zai tabbatar mata da wannan. Yana daga cikin abin da wannan aya take nunawa cewa shi sadaki haƙƙi ne, wajibi ga mace, kamar bashi. Don haka idan aka yi aure ba a bayar da shi ba, tana bin bashi, kuma tana da ‘yancin ta ce ba za a tare da ita ba sai an biya ta sadakinta, ba za a ce ta yi rashin kunya ba. Sannan tana da ikon tasarrufi a cikinsa da yanda ta so. Kuma ayar ba ta nuna kan cewar sai ta karɓa ne take da tasarrufi ba, ko ba sai ta karɓa ba, ma'ana za ta iya sayar da shi ko kafin ta karɓa za ta iya cewa ta sayar da shi, ko a kai mata wani abu da shi, ko makamancin wannan. Da na sadaki zai iya musamman a bisa kauli da cewar kamar yadda zai zo ita mace, wato walicin uba ba zai hau kanta ba, walicin uba na kula da dukiyarta ba zai kauce da kanta ba, daga gare ta ba, har sai bayan ta yi aure ta zauna waɗansu shekaru, duk da yake wannan ijtihadi ne. Amma saboda Imam Malik ya san shekara 7 a gidan mijinta, uba ya sannan zai zamanto kan cewa ta mallaki ta yi amfani da dukiyarta yadda ta so. Wato uba yana da ikon ya zamanto shi ne zai rinka kula da dukiyar ‘yarsa har ta bayan aurenta, har da ‘yan shekaru da zai zamanto kan cewar ta gama wato sanin ainihin wato maslahar kanta da yadda za ta yi tattalin dukiyarta. Amma a bisa ƙaunin da yake cewar daga ta yi aure ta tare da mijinta, shi kenan ta fita daga cikin wato walicin, ta fita daga cikin kular uba wajen dukiya, to sai ya zamanto ba shi da ikon ya haka. Dole ya ƙyale inda yake zai je ya juya mata ne, ko ya kai mata wata kadara, sai da shawararta, sai da yardarta. In ba ta yarda ba, ba shi da iko sai ya danka mata kuɗinta. An ruwaito cewar wata mace ta zo tare da mijinta wajen alƙali Shuraih cikin alƙalin Sayyidina Ali a kan kyauta da ta ba mijinta, ta ce ita kuma bata ta ce a dawo mata da kyautarta, ta yi kyauta da zobe, sai Shuraih yake mayar mata da kuɗinta. Ta ce a ba Allah ya ce fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ba, sai ce law tabat nafsuha anhu lama raja'at fi, da daɗin rai ta bata ba za ta ce a dawo mata da kuɗinta ba, saboda haka matsa mata lamba kai kenan. Wannan ƙarina ce yana yasa wato a shari'ar musulunci ta tabbatar da hukunci da ƙarina alamomi. Ta ga cewa ta ce a dawo mata da kuɗinta, alƙali in yana da fahimta sai ya gane cewar wannan kyautar ba ta bayar ba ne da daɗin ranta, matsa mata lamba a kai. Na'am.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Allah ta'ala ya ce wala tusufaha'a amwalukumul lati ja'ala Allahu lakum qiyama, kada ku ba ma as-sufaha'u wawaye amwalukum dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wanda wannan dukiyoyi sune Allah ya sanya su sanadiyar tsayuwar rayuwarku, warzuquhum fiha, ku azurta su ku ciyar da su daga cikin wannan dukiyar, waqsuhum ku tufatar da su, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu zance wanda yake sananne mai daɗi wanda yake zai faranta rai a gare su. Wannan ayar ita ce asali ta wato kula da dukiyar waɗanda suke ba su da cikakken hankali, wanda suke ba su da ar-rushd, ba su da ar-rushd. Ar-rushd shine wato kintsuwar lamari da hankali. Ka'idarsa shine hifdhul mali wa husnul nazar fil mal. Ar-rushd hifdhul mali ma husnul nazar. Abinda ake nufi da ar-rushd tsare dukiya tare da kyakkyawan tattali, tare da kyakkyawan wato tattali na dukiyarsa. Wanda yake baya tsare dukiyarsa yana fitar da ita a cikin haram ko kuma cikin shahawace-shahawace, yadda za ta zamanto kancewa ta yadda zai zamanto kancewar ya tozarta maslahatsa, wato yana maimakon wato alal misali wanda za a bashi ya je ya biya kuɗin makarantarsa, bai ko ya je ya biya kuɗin makaranta shikenan sai je ya tara yara a sai musu a je a siyo abin nan a taji da ice cream a sharholiya a tashi a tafi, in an ce daga baya a kore shi daga makaranta, ta wannan safihi shi ne wanda yake bai san yadda zai tattalin dukiyarsa bai tsare ta. To Allah ya ce kada ku ba ma as-sufaha wawaye, al-maqsud abinda ake nufi da wawaye a nan wajen su ne yara waɗanda suke ƙarƙashin kulawar su, saboda haka wannan fitsari ne ga iyaye maza da suke da ƴaƴa yara, kuma ƴaƴan yara suna da dukiya ƙarƙashin su, kamar sun gaji dukiya daga wajen ƴan uwansu ko daga wajen mahaifiyarsu ko makamancin wannan, ko kuma shi kansu ubansu ya ba su dukiya. To kada ku ba su dukiyarku, an ce dukiyarku tare da cewa dukiyar tasu ce, ta su yaran ce, dukiyarsu ce, amma saboda cewa ita sha'anin dukiya killace ta nauyin al'umma ne baki ɗaya, sai aka ce dukiyar taku ce, wato idan ya zamanto an ɗora masa kula da dukiya ko ba taka ba ce ta zamanto tamkar taka, domin tozarta al'umma ne baki ɗaya, tozarta al'umma ne baki ɗaya. Sai Allah ya kira ya dangana dukiyar ya zuwa ga wani yayi tare da cewa ba dukiyarsu ba ce, dukiyar waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsu ce. To Allah ya ce kada ku ba mu su wawaye, kamar yadda muka ce as-safih, wato shine wanda yake bai iya tasarrufi da dukiya ba. Akwai nau'i daban-daban da suka shiga cikin safihi, yawanci suna kirga su ya zamanto suna kirga su kashi bakwai. Akwai yaro wanda bai balaga ba, akwai wawa wanda yake wato hulo kenan, wanda yake bai iya abin nan bai san ciwon kuɗi ba, akwai mahaukaci, akwai mara lafiya, amma akwai tafsiri, akwai ka'ida dangane da mara lafiya, haka zalika akwai mace ita ma akwai ka'ida dangane da mace sannan akwai wanda akai masa attafi wanda akai masa wasusu a cikin dukiyarsa wanda hakokin mutane bashi ya cinye dukiyarsa a sabu akwai yaro ko da wawa ko da babba ne da mahaukaci da mara lafiya da mace da almukli waɗannan su ne as-sufaha a waɗannan su ne ake musu hajar kai to waɗannan su ne ake tsare dukiyarsu wannan ayata ce asali ta yin hajar wato hana mutum damar yayi amfani da kudinsa a hana mutum damar yayi amfani da kudinsa wannan ayata ce asali aka wannan tunda Allah ya ce kada ku ba su kudi wala tusufa kada ku ba su kudi ma'ana laifi ne wanda ka san idan ka ba shi kudi ko da kudin nasa ne zai ballagazar da su ba zai alkinta su ba zai yi abinda kudi ya kamata a ce yayi ba to in dai ba zai ba haramun ne ka ba shi kudin ka sai kai masa hajaru idan waliyi bai masa hajaru ba to hukuma alkali sai ya shiga ya masa hajaru abinda ake cewa alhajar hani a wajen tasarrufi da dukiya shine cewa a ce duk wani abu da yayi in na kyauta ne to wannan kyautar ba ta tabbata ba in na ciniki ne idan ya saya in ya sayi abu to wannan cinikin dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan kuma ya sayar shi ma bai sayu ba dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan ya sayar har da ya sayar da shi din ai idan ya sayi abu har ya halaka shi ya biya kudin alhali kuma wajen biyan bai biya shi da haƙƙi ba waliyin sai yana da ikon ya je ka dawo da kudin idan ka ce to ai ya cinye abin bai dawo min da abina ba sai za ka ci asara wai take mu'amala da shi bayan shi tafi ne to shari'a ta kasa wanda ake musu hajjar sunan kashi biyu akwai wanda ake masa saboda maslahar wani saboda haƙƙin wani shine wanda ake bin sa bashi ba zai iya biyan bashi ba to za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa saboda tsara haƙƙin mutane dan in ya ci gaba da fitar da dukiyarsa haƙƙin mutane ba zai fito ba saboda haka sai a ce wannan alƙali ne yake yi sai a ce alƙali ya yi ma wani hajar ma'anar aka yi masa hajar za a ba shi damar abinda zai ciyar da shi da wanda ciyar da su ya lalace shi matansa da 'ya'yansa da kuma in yana da iyaye waɗanda suke fakirai in gida ne in yana cikin gida mai tsada sai a fitar da shi daga cikin wannan gidan a ɗauki hayar gida daidai gwargwadon buƙatarsa a sashi shi kwancan gidan nasa ya zamanto a cikin dukiyar da za a ba masu haƙƙin shi in yana da motoci shi ma a ba shi mota guda ɗaya sauran ba shi da ikon ya amfani da su in wannan motar guda ɗaya ma ana ganin tsadarta ya fi wato tsadarta tana da yawa ta fi ƙarfin buƙatarsa sai a samu wanda yake yar abin nan yar madiga a ba shi yar malaba harka wanda yake za ta ishe shi to sannan a ce kuma duk wanda ya mu'amala da shi ya yi a bakin kansa ba wanda zai mu'amalar ciniki da shi ba wanda zai mu'amalar karɓan wani abu daga wajensa ko bashi duk wanda ya bashi to ba zai shiga cikin jerin gwanon waɗannan masu bashin da aka tsare dukiyarsu domin a biya su ba sai an gama da su sannan shi a zo kansa wannan shine alhajar alal muflis kenan hajar na biyu shine hana ma mutum tasarrufi a cikin dukiyarsa saboda maslahar kansa shine wanda ayata ke magana ana shine kamar yaro in yana da uba zai kula da dukiyarsa domin uba shine farko shine ya fi kowa tausayin ɗansa na haka shi zai kula da dukiyarsa ba zai ba shi dukiyarsa ba Allah ya hana shi ya ce ya masa hajaru ma'ana kada ya ba shi ikon amfani da dukiyarsa in kyauta ce aka ba shi ta kuɗi masu yawa kawo a ajiye masa amma ka ga yaro ɗan shekara 8 da naira 500 naira 1000 a hannunsa wannan yana daga cikin tozarta dukiya israfi ne shi yasa Allah ya ta wannan tsari hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ne domin maslahar kansa idan kuma maraya ne ba shi da uba to wasiyin uban idan uba ya sanya wasiyi ya sanya waliyi wanda zai kula da yaro idan kuma uba da ya mutu bai sanya waliyi ba to haƙƙin alƙali ne haƙƙin shari'a ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta sanya ma maraya wasiyi wannan yana daga cikin abin da ba ma yi yanzu a cikin nan wanda shi ake ce mu muqaddamul qawli in uba bai sanya waliyi ba to alƙali shi zai sanya ma yara waliyi wanda shi zai kula da dukiyoyinsu shi zai kula da dukiyoyinsu haka daga wanda ake hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa akwai taba'an wajen yara da marayu sawa'un maza ko mata duk haƙƙinsu ɗaya ne to wajen a mace ita ma mace a nan ana nufin wadda take ma'ana ba yarinya ba ta mallaki hankalinta to ita ma ba a ana tsare ta wajen tasarrufi a cikin sunutun dukiyarsa sai da izinin wato mijinta idan abin ya wuce sulufi na dukiyarsa sai da izinin mijinta a matsayin Imam Malik sai da izinin mijinta domin saboda ya fita wato idrakin sanin yadda za a killata arziki don haka za ta iya tasarrufi a ciki amma kada ya wuce sulufin dukiyarsa kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba ta da ikon da ke za ta kyauta a kan sama da haka na dukiyarsa amma wajen ciniki da saye da sayarwa nan wajen ba shi da ikon kanata a wajen tabarru'i ne wajen wato ke kyauta da sama da sulufin dukiyarta shine mijinta yana da haƙƙi kan ya sa ido akan wannan haka zalika mahaukaci shi ma dukiyarsa a dole a hana ba za a mallaka masa dukiyarsa ba da wawa dolo wanda yake wato bai san ciwon kuɗi ba wanda yake abin nan a da naira wanda yake a idan abin nan in aka ce masa keke in yazo in aka ce masa yana sha'awar hawa keke in aka ce in yace yana sha'awar keke aka ce masa 100,000 ne sai ya dauko 100,000 ya bayar to kaga wannan dusan menene bai san ciwon kuɗi ba to shi ma wannan hasafi ba za a mallaka masa dukiyarsa ba Allah madaukakin sarki yace dangane da wannan dukiyoyi yace allati ja'ala Allahu lakum qiyama Allah ya sanya su su zamanto wato qiyaman sababin tsayuwarku wato sai aka mayar da su kansu dukiyar ba wai su ne sababin tsayuwar ba su ne ainihin tsayuwar ta kuma wani ya nuna muhimmancin kuɗi shari'a ta ba da muhimmanci ga kuɗi shi sani daga cikin salaf suke cewa almalu silahul mu'min dukiya makamin mumini ce kuma asalin wannan magana daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da kuɗi na halal da mutum wanda yake na kirki wanda yake da kuɗin halal wannan in kuma mutumin in kuma na kirki ne to madalla da wannan kuɗi za ka ga abin alkhairi wanda Allah ya bashi kuɗi na halal kaga Allah zai sanya shi ya amfani da su wajen aikin alkhairi kuma dama san mutumin kirki ne to za ka ga amfanin kuɗi amma wani duk salahasa yana so amma ba kudin ba yadda zai sai dai ta niyyar sai dai Allah ya bashi ladan niyyar to ai gara ka samu niyyar ke kirkin kuma ka samu aikin kirkin ya ci bisa ya zama tokan ta sai dai ka zauna kana wato niyyar aikin kirki wani ya nuna cewa shi kudi yana suna da muhimmanci a rayuwa in an same su kuma a alkinta su kada a tozarta su musamman idan mutum ya ga yanda ake shan wahala wajen samun su to wanda suka zo masa cikin sauki ba tare da wahala ba kamar ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta to shine ya kamata ya zamanto an sa ido a kansa kada a yi saurin bashi saboda lalle ba lalle ne ya zamanto ya san kimar su ba sai an jarraba shi kamar yadda ayat da za ta zo nan gaba za su yi bayanin cewa yaushe ne ya kamata a ba mutum dukiyarsa Allah ta'ala ya ce warzuquhum fiha a cikin wannan ayar akwai nuna cewar yara a ciyar da su daga cikin wannan kuɗin nasu musamman in suka zamanto marayu ne ƙarƙashin wato kulawar wakilinsu a ciyar da su daga cikin dukiyar waqsuhum a tufatar da su wato ma'ana wannan nasbi ne akan ciyarwa da tufatarwa ba tare da iyakancewa a kansu ba duk abin da yake maslahar su ne to a yi musu daga cikin wannan kuɗin wani ya daga cikin wannan maslahar tasu yana daga cikin wannan maslahar tasu abin da yake zai ba su ilimi a ciyar da wato a ba su ilimi daga cikin wannan kuɗin a ba su ilimi daga cikin wannan kudin da kuma dukkan abinda zai dada musu rai dukkan abinda zai dada musu rai ai musu daga cikin wannan kudin tunda haƙƙin su ne kuma maslahar su ne sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu maganganu kyawawa kyakkyawar magana shine maganar da za su sa su nutsu akan cewar dukiyar nan sun san cewa ana alkinta musu ita ne ce idan dai abin nan in kun girma kun san kun mallaki hankalinku kudinku suna nan za ku mallake su ku yi abin da kuka so na maslaha ta kawo ku irin wannan maganar wanda za su san hankalinku ya nutsu akan cewa ana kula da su ana alkinta musu kudadensu wanda yana daga cikin abin da yake dada kama maraya domin babban abin da maraya yake rasawa shine rashin wato wanda zai kula da shi shine kubatin to shi ya zamanto kan cewar an nuna masa da wannan kaulan ma'rufa din abinda zai zamanto tamkar wato a ce ubanka yana nan yana kula da dukiyarka yana daga cikin kula da dukiyar tasu kada kyale su su tafi haka a rinka yin wato yana daga cikin kula da dukiyar tasu ya zamanto kan cewar idan an ga wato kyale kudin a haka darajar su za ta tafi to a rinka juyawa a bayar da shi akan dukiyar iraba a samu wato mai aminci wanda yake iya juya kudi a bashi ya rinka juya musu ko a sai musu hannun jari wanda zai tabbatar da ya rike musu kimar kudaden nasu duk dai wani abu wanda yake zai alkinta musu dukiyarsu wajibi ne ga iyaye sima dukiyoyin 'ya'yansu ko kuma waliyai sima marayu da suke karkashinsu ko kuma wato masu kula da dukiyar mahaukata ko masu kula da dukiyar wanda suke wawaye duk da wani wanda yake a safihi ne ya zamanto kan cewar an kula da dukiyarsa ta wannan gefe وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الله يقول كجربهم كلا مرايو دسكيتر كشن كلا وكو يكو وليي حتى إذا بلغوا النكاح حسكي إذن سنكي يعين دسكي واتو منزل أوري سكا بلغا فإن آنستم منهم رشدا يا إذن كن سن كن نسو دواتو حنكلي دغغريسو فادفعوا إليهم أموالهم فألوك جنن في كباس دوكيو ينسو ولا تأكلوها إسرافا كده كش دوكيو مرايو إسرافا تهنير المبزرنشي وبدارا أن يكبروا وكما تتذكر في جدوى كش يدو كير كافون في جرما يزمنتو كش أي عند سكجرما باب وتدو كيا دغا مباسو دكتار جاتا كاري وجن كلادسو تو كده كش دو كير دوان النمية ومن كان غنيا والذي كسنشي مواداتي فليستعفف تو يسمتك وجن كانيوا وجن كان كنسا دغا تبدو كير مرايا ومن كان فقيرا والذي كيزمنتو تنك نيشي مبقاتيني عن هالي كمشيني وليا مرايو فليأكل تو يشي دغا تشكندو كير بالمعروف دهانيا وجي كتسننا أبكر فاكشين شريعة فإذا دفعتم إليهم أمواله إذا انكو كذوبا كباسو دوكيوين ناسو فأشهدوا عليهم وكفا مفشهدو wato ku kafa shaida akan cewa kuma yin musu da dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ne yin hisabi ya sani yayin da za ku ba su dukiyar kun rage wani abu ko ba ku rage ba, kun tauzarta ta da ita hanyar israfi, duk wata hanya da kuka yi, duk wani abu da kuka yi da wannan amanar, Allah ya isa makiyayi a kanku. Wannan Allah madaukakin sarki ya sanya sharadi guda biyu na ba mu na mayar mu da maraya dukiyar ta kafin a ba su dukiyar a jarabe ai musu jarabawa shine wa rusulun ya tama ai musu jarabawa me ya ma'anar jarabawa ka ba su wani abu na daga cikin kudin su ka gani yaya za su ya wani irin tasarrufi za su ba wai ka ba su cikin jefi kasuwanci ba ka ba su ana misali kace ga kudin wata na baka ko ga kudin wata na zuwa makaranta na baka ka gani yaya zai tasarrufi da wannan dukiyar a ran da aka ba shi zai je ya kwaso katan din cingam ne ya zo gida a fa a gaba da shi da yaran unguwa a gama ko ko yaya zai kaga in kaga yayin wannan kasan cewar wannan bai san ciwon kansa ba bai san ciwon kudi ba sai ka jaraba su hatta idza balagun nika yayin da suka kai munzalin aure shine su suka balaga balaga tana da alamomi a cikin shari'ar musulunci alama ta farko shine isa wato shine al-ihtilam shine mafarki wannan ga namiji ko ga mace shine yaro ya mafarki cewa maniyyi yana fita daga gare shi ko a mafarki ko a farke fitar maniyyi shine al-ihtilam ko a mafarki ko a farke alama ta biyu fitar gashin gaba gashi na gaba wato na saman mara na kasa da mararsa saman al'aurarsa da ya so mu fita alama ta uku cika shekara 15 in yaro ya cika shekara 15 musamman ga namiji saboda hadisin Ibn Umar an gabatar da ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin Uhud a lokacin ina shekara 14 Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bani izini ba saboda yana ganin ni yaro ne amma a yakin Al-Khandaq na kai shekara 15 sai kyale ni shi cikin mayaka mace kuma tana ƙara alama ta hudu shine jinin haila kowace ɗaya daga cikin waɗannan alamomi suka riga zuwa to za a yi hukunci da balagar yaro to idan ya balaga in ya balaga kawai shikenan sai a ce yanzu ya zama to rashidi a'a fa in anastum minhum rushda idan suka balaga to sannan kuma sai a tsaya a gani fa in anastum al-inas anan wajen abin da ake nufi al-ibsar gani wato kun gani na lura gani na lura anata min janibi tsori nara ay absara min janibi tsori nara saboda haka al-inas anan abin da ake nufi anastum minhum rushda ay absartum wa ta'allaq wa tadarattum wa alimtum minhum rushda idan kuka riski cewar sun samu wato ar-rushd shine wanda muka ambata abinda ake nufi da ar-rushd dinnan shine hifdhul mali ma'a husnul nazar wa ba'dhum lahu salah mu'tabar wa dan kuma suka ce a'a sai an kara da sharadin cewa ya zamanto na kirki ne a addinin sa na kirki ne a addinin sa ya zamanto dole sai in wato a ba abin da yake babu sakani a cikin wajen wato a ar-rushd shine ya zamanto kanta kana yaro yana da yana iya tsare dukiya kuma yana iya kyautata kula da ita yana kyautata tattalinta ba zai tozarta ta ba ba zai israfi ba ba zai fitar da ita a cikin shahawace na haram ba zai iya ajiye ta zai killace ta wannan shine asalin ar-rushd waɗansu sai suka ƙara cewa dole kuma ya zamanto yana da salaha wato yana da addini yana da addini in ba shi da addini ba rashidi bane wannan shine qaulun ashab kuma shine matabar imam shafi amma ba shine al-madhhab a wajen matabar a wajen imam malik ba dan haka a wajen imam malik mashayi idan dai ya iya killace dukiyarsa sai a bashi kudinsa ba za a ce ba za a hana shi dukiyarsa ba وشارب الخمر اذا ما ثمر بما يليه ماله لن يحجر مشايي بيا idan dai ya zamanto ya kula da dukiyarsa idan ya yana kula yana haihuwa yana kula da haihawa wato abin haihuwar dukiyarsa wanda yake ya ji in an danka ta a hannunsa to wannan lan yuhjara ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba to sharadin as-sala ya zamanto amma wanne ne kenan za mu dauka za mu ce dole bayan ya iya killata dukiya dole sai yana da addini ko ba dole sai yana da addini ba tafsil ake yi abin da yafi shine ayi tafsil idan ya zama to cewar istiqamar sa ta addini idan ya zama to rashin istiqamar sa ta addini rashin tsayuwar sa a cikin addini ba za ka sanya shi ya tsoga ta dukiyar sa ba alal misali mashayi ne amma kuma ba zai je daga an bashi albashin sa ba alal misali ran da aka bashi albashin sa ya tafi gidan giya ya tsara abokai duk a rinsa albashin da baki daya dawo gida bashi da kokobo ba mashayi ne amma in ya tashi tafiya shan giyar sa ya san ya aje kudin cefane ya san ya ware kudin yara na makaranta ya san ya waɗannan abubuwa sannan abin da ya kanta zai dauka ya je shagiya ya je shagiya to wannan ba za a hana shi tsaruki a cikin zuciyarsa ba shi ya sa ne ma Allah ya ce fa in anastum minhum rushda da ya kawo shi da nakira in kuka san wani alama na wato rashada wani alama na iya alkinta dukiya tare da su to ku ba su dukiyarsu kaga bai ce wa in fa in anastu minhum rushd ba da alif wal lam ta istighraq ta nuna kan cewa abinda ake nufi shine ainihin rashada domin ar-rushd wato a hankali wanda yake abin lura da shi cikakken hankali a cikin addini ba kawai iya alkinta dukiya bane dole sai ya haɗu da kuma kiyaye iyakokin Allah ya haɗa da kiyaye iyakokin Allah to amma Allah cewa yi rushdan bitanke ai adna rushd mafi karancin alama ta iya kula da dukiya an kun gani da gare shi ce ku bashi Allah ce ku bashi dukiyoyin to wannan ya nuna cewa kenan kaga yaro sai ya cika sharadi biyu za a dauke masa hajar balaga da kuma iya kula da dukiya to babbafa shi ma dole sai ya iya kula da dukiya idan mutum babba ne aka tabbatar da iya kula da dukiyarsa ba za a tsare dukiyarsa ba za a bashi wannan shine kaulin jamhurin malamai sabanin Abu Hanifa da yace in dai kai shekara 25 ka bashi dukiyarsa duk abin da zai yi domin ya zama to kaka dan me za a tsare masa kaka dukiyarsa wanda kai shekara 15 zai iya samun da kuma dan ma ya samu da wanda ya zama to kaka yace ba za a tsare masa dukiyarsa ba ma akwai abin da jamhurin suke kai in dai ya zama to duk shekarun ka ko ya kai shekara 50 ko 60 in bai iya kula da dukiyarsa ba tsare dukiyar za a yi ba za a bashi ba saboda tozarta dukiya ne tozarta dukiya tozarta al'umma ne ba daya Allah ke fa'in ana sun yin murshidan fadfa'u ilaihim amwalahum in kun san wato iya alkinta dukiya daga gare su fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu wala ta'kuluha wannan hani ne na wato masu kula da dukiyar marayu ko masu kula da dukiya ta amana ta wanda suke marasa hankali da suke karkashin kulawarsu su ci dukiyar nan ta hanyar israfi yace wala ta'kuluha israfa kada ku ci dukiyar nan ta hanyar barna tunda kuna ganin ba wanda zai kula da ku ba wanda zai muku hisabi ya zama to ku ce ai za ku yi abin tunda ba wanda zai ci ya kai ce ka kawo bayani karshen wata mai kai ga dukiyar yawanci abin da yake sa kenan ake fikewa yawanci abin da sa kenan ake barna saboda ka san babu rasibi a kanka ba za a ce ka kawo balance ba to Allah ya ce kada ku yi wannan wadidaran an yasbaru kuma kada ku ciyar da kada ku rinka cin dukiyar saboda kuna gaggawar ku cinye ta tun kafin ku girma ya zo wato ba lokacin da suka girma sai su ce ai shikenan duk mun gama kula duk mun gama kashe musu kuɗin akan abinci da tufafi da kayan sallah da sauransu waman kana zaniyan falyasta'fi Allah yake wanda yake mawadaci ya istighfar al-istighfar ashadd min at-ta'affu affa idan ya kame istaffa ya isa matuƙa wajen kamewa wato wanda yake da wadata ya isa matuƙa wajen rashin taɓa dukiyar maraya ba shi da buƙatar kuɗinsa ko kwabo ka da ka taɓa wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf amma wanda yake faqiri ya ci bil ma'ruf ma'ana wanda yake kula da dukiyar maraya zai iya ci idan dai mabuƙaci ne to wajen yanda zai ci ɗin shine malamai suke saɓani abin da yake mafi inganci shine zai duba wanne ne yafi sauki wanne ne yafi karanci shin ujratul mithl ko kuwa qadrul haja abin da yake nufi da wannan shine ya tsiyarta cewa shi wannan maraya da dukiyarsa daukar sa aiki akai ya rinka kula da dukiyar nawa ya kamata a ce ana bashi duk wata wannan shine ujratul mithl sannan kuma sai ya duba ya gani nawa ce buƙatar sa duk wata buƙatar abin da yake buƙata akan kansa in yace ga abin da yake samu na albashin sa amma albashin baya isar masa bukatun nawa zai cika a cikin albashin domin ya isar masa bukatun idan alal misali in ya kaddara cewa kula da wannan dukiyar ya kamata a ce duk wata ana ba shi 10,000 bukatar sa kuma abin da yake bukata na kudin nan domin ya ci gaba da rayuwa tare da abin da yake shigo masa 5,000 to me ya kamata ya dauka 5,000 in kuma ya kiyasta ya ga kan cewa ujratul mithl in za a ba shi lada 5,000 ya kamata a ba shi amma bukatar sa ta fita 5,000 sai ya kai 10,000 nawa ya kamata ya dauka 5,000 aƙallan shi zai ɗauka don isa matuƙa wajen wato duba maslahar yaro domin abinda aka sanya mai kula da dukiyar yaro mai kula da dukiyar maraya da mai kula da dukiyar wanda yake ƙarƙashinka ka duba maslaharsa ba maslaharka ba maslaharsa ita ce abin dubawa shi yasa kaga a nan wajen ba a duba maslaharsa ba an ce to ai duk da yake ga kuɗin da za a biya shi amma buƙatarsa ta fita wannan a nan an dubi maslaharsa kenan ba a dubi maslahar yaro ba sai a dubi maslahar mai kuɗin ita za a duba sannan kuma ko da ya samu wadata ba zai dawo da kudin ba a bisa sahihi waɗansu malamai sun ce in ya samu wadata sai ya dawo da kudin saboda fahimtar sayyidina Umar ta wannan ayar sayyidina Umar a fahimtar sa cewa in ka ci dukiyar maraya saboda buƙata saboda talauci a matsayin bashi ne yayin da duk ka samu haƙƙi ka mayar da dukiyar wannan wara'u ne a matsayin Imam Ahmad wanda ke kuma shine sahihi shine zaɓin da yawa daga cikin malaman tafsiri shi ne kan cewar ba zai mayar ba tunda Allah maɗaukakin sarki cewa ya san ya akul bil ma'ruf ya ci bil ma'ruf da abin da yake sananne a cikin shari'a wato ma'ana ta duba maslahar yaro fa idza dafa'tu ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim wannan wani umarni ne Allah ya wajabta ya ce yayi umarni cewa yanda za a mayar da kuɗi ai shaida shaida a cikin mu'amala tana da muhimmanci saboda me saboda halin rai idan rai ya halinka idan babu shaida sai rigima ta farke shari'a kuwa ta zo idan ta maganin rigima a cikin al'umma kada a samu sabani to maganin wannan ai shaida yayin da zaka mayar ku ce to ka zo ka fa shaidu a cikin shaida ko abinda ake nema a cikin shaida a cikin mu'amala ta dukiya shaidu guda biyu wasa shaidu shahidain min rijalikum a cikin mu'amala dukiya ce shaidu biyu ake nema maza biyu fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan kun ba zaman to maza biyu ba to namiji ɗaya da mata biyu su za a zo a kafa su zaman to shaida ga dukiyar maraya na mayar masa sannan Allah ya ƙara ayar da cewa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi nan ba can an ce kana jin ba wanda zai maka hisabi ba dukiyar tana hannunka sai abinda ka ga dama ba wanda zai ce ka kawo cash book a gani ka kawo balance sheet a ƙarshen wata a gani abinda kake yi ba auditor da zai zo ya maka auditing to wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai maka auditing sannan shi kuma auditing din Allah ba kawai ya bada rahoto bane zai yi sakayya a ciki in yi bincike zai yi sakayya a kan binciken da ya yi jalla wa Allah na'am
ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل
Allah ta'ala yake lirijal nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun ga mazaje akwai kaso akwai rabo matabbaci a gare su mimma taraka alwalidani wal aqrabun daga abinda iyaye biyu uba uwa da uba suka bari wal aqrabun da kuma abinda dangi makusanta suka bari na dukiya walin nisa'i nasib mata ma su ma haka su ma rabo matabbaci ne a gare su mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abin da iyaye biyu uba da uwa suka bari wal aqrabun da dangi makusanta mimma qalla minhu daga abin da yake kadan daga cikin abin da suka bari din na gado aw kasur ko abin da ya yawaita nasiban mafruba Allah ya sanya wannan rabo rabo ne wanda yake abin wajabtawa na dole sai an ba su a cikin wannan ayar akwai isnadi an tsawaita magana aka ce lir rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu ba ake lir rijali wan nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu ba kun ga an tsawaita ko ba a takaita ba me yasa ne asirin ne sirrin yin haka me sirrin isnadi anan alqur'ani balaga ne balaga shine wajen tsawaita magana ka tsawaita wajen takaitawa ka takaita in ka tsawaita a wajen da ya kamata ka takaita babu balaga in ka takaita a wajen da ya kamata ka tsawaita babu balaga nan an tsawaita bayan za a iya takaitawa me yasa aka takaita Allah madaukakin sarki ya tsawaita domin ya fito da haƙƙin mata falokar cewa ba wai dan sun haɗu da maza bane suke da rago su ma kansu kamar yadda maza suke da rago nasu na kashin kansu su ma mata suna da rago na kashin kansu a cikin gado wanda da wannan aka rusa al'ada ta jahiliya da kai shekara aru'ar cewa mata ba za su ci gado ba suna cewa kaifa nutil mal man la yarkabu farasa wala yahmilu silaha wala yaqtulu adwa ya zamu ba da kudi ga wanda baya hawa doki baya daukan makami baya kashe abokin gaba sannan mu dauko kudi mu bashi ga wanda yake shine jarumi zai iya hawa doki idan an kwace ya biyo ya kwato bayan ya hawa doki kuma ya dauki makami ya dauki kansakali in an zo sara shi ma ya sara kuma ya kashe abokin gaba to shi yake cancanta a bawa dukiya saboda haka yara maza su ake bawa dukiya mata kuwa sawa'un uwaye ne ko mataye ne ko ƴaƴa ne ko ƴan uwa ne ko gwagwanni ne ba su da rago saboda ne saboda ba sa hawa doki ba sa ɗaukan makami ba sa yaki wannan ita ce al'adar da ita ce shi ne kitabun jahiliya kenan irin waɗannan nassoshi to saboda wannan aya ta zo ta rushe wannan al'ada a ce za a raƙiɓa mata tare da maza sai a ɗauka kan cewa ai sai in matan ne sun haɗu da maza za a iya ba su gado sai aka ce a suna da nasu gado na ƙashin kansu wanda shi ne farkon a tarihin ɗan adam da ya zamanto an so mu ba mu mace mallakar gado da mace take a gaje ba ta gado a ƙasar a Europe har mi'awiya ta 16 wato shekara ta 1600 ta miladiya mace ba ta gado sai dai a raba gado a ba mu waɗansu ban da mata amma mace ba ta gado sai dai ita a gaje ta idan mutum ya mutu ya bar matansa to magada idan yana da ƴaƴa manya haka za su yi gado in ba shi da ƴaƴa manya ƴan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya sai su zo kamar yadda za su raba dukiyar haka za su raba matar haka za ka raba matarsa a ɗauki na ɗauka ko ɗani in ƴaƴan sun kawo sun kai ƙarfinsu haka za su raba matan ubansu su gaje su haka al'adar jahiliya take da mata mace tamkar taguwa ce da ake gado to Allah maɗaukakin sarki ya zo da a wannan aya yace walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu mata ma suna da rabo nasu daga abin da iyaye suka bari wal aqrabu kuma wannan ya tabbatar da san cewa gado ana yin gado ne saboda alaƙar wato jini dan an ce alwalidani iyaye wal aqrabun al aqrab mafi kusanci wato dangi wanda suke makusanta ga wato wanda ya mutu shine suke gado ba a gado saboda wato alaƙar bauta bara baya na gadon baransa ba a gado saboda wato alƙawari na 'yan uwantaka ko makamancin wannan gado ana yi ne saboda alaƙa ta jini idan ya zama tokan cewar kuma addini bai hana ai ba domin akwai mawaliul ir kamar yadda za mu gani abubuwan da suke sabbaba gado da abubuwan da suke hana gado na'am
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إذا ما أبوك ينقوى لزمنك dangi na zumunci suka halarci rabon gado wal yatama da marayu wal masakin da masakai miskinai sune raunana waɗanda ba su da abin da zai isa su na dukiya in suka halarci lokacin rabon gado farzuquhum min ku ba su wani abu daga cikin rabon gado wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wadda take mai dadi ku gaya musu magana sai khud barakallahu fikum ku dauka Allah ya muku albarka ba magana wadda yake za a dangwala musu a ba su a nuna musu kan cewa an ba su ba dan halin su ba wato ma'ana ulul qurba anan akwai dangi wanda yake ba sa gado saboda su a cikin saboda ko dai an yi musu hajabu an yi musu shamaki ba za su iya gado ba kamar yaya wato kamar yan uwa idan akwai uba yan uwa idan akwai uba ba za su gado ba to gashi kuma su zo lokacin da ake rabon gado kuma dukiyar da yawa ba dan san musu ba ku da rabo amma ga shin karba da hakuri Allah ya muku albarka akan abin da aka ba ku sai a ba su ko kuma su asalan su ba magada bane kamar yan uwa ta dangin uwa an zo za a yi rabon gado an zo za a yi rabon gado ya zamanto babbanni su za a ba ma yan uwa ta dangin uba saboda su ne asibai ya zamanto su za a ba ma a cikin rabon gado kuma yanda za mu yi to su kuma ga yan uwa dangin na dangin uwa suna ganin ga alakar su da tausayin su da suke dan uwan wato abin nan dan yar uwar su ne ga shi sun zo suna gani ana rabo su ba su da komai to su ma aka ko a ba su a gaya musu magana mai daɗi a ce ku karɓa Allah ya sanya muku albarka a cikin abin da aka ba ku ba ku da rabo saboda Allah shi ne ya raba amma ga wannan kwa yi amfani da shi Allah ya sanya muku albarka a ciki na'am
وليخش الذين تلو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم durriyatan dhi'afa wa'annan wa'anda suke raba gadan su ji tsoro law taraku min khalfihim durriyatan dhi'afan khafu alaihim wanda idan da sun bar zurriya a bayan su zurriyar kuma suka zamanto dhi'afan raunana khafu alaihim suna jin tsoro a gare su wa zai kula da su to su ji tsoro wajen wato kiyaye haƙƙin maraya da rashin cin dukiyarsa da kuma kyautata ma marayu din su ji tsoro dan kada su ma su bar marayunsu su arsa wanda zai kyautata musu falyattaqullah dan haka su ji tsoron Allah masu wannan hali wato waɗanda suke kula da harkar marayu su ji tsoron cewa su ma fa wata ran nasu ya'yan su ne za su zamanto marayu to su ji tsoron Allah akan wannan akan tsare haƙƙin Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wadda take sadida da ta dace da shari'a wato kada su bakanta kada su tozarta kada su mummunan mu'amala domin wannan ishara ne ga cewa wato idan suka ji tsoron Allah wajen kiyaye wannan to Allah zai kiyaye su ma nasu wannan wato sunnar Allah ta tabbatar da wannan duk wanda ya kiyaye Allah madaukakin sarki Allah zai kiyaye masa zuriyarsa Allah zai kiyaye masa nasa haƙƙi in ka kiyaye haƙƙin Allah Allah zai kiyaye maka nasa haƙƙi a cikin wajen kisar ashabul a cikin suratul kahf da kisar annabi Musa da Khidr na wajen wakana abuhuma salihan wanda Allah ya killata musu dukiyarsu aka ce Khidr ya ce wakana abuhuma salihan baban su ya kasance salihi aka ce baban su bane a aka ce tattaba kunnan su ya kasance salihi shine Allah ya kiyaye masa zuriyarsa har zuwa ga wato waɗanda suka zo ba ƴaƴansa ba ba ƴaƴan jikokinsa Allah ya tsare musu to haka sunnar Allah ta'ala take na'am
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama lalle waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu dhulman ta fassabo wato ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara ba wani abu suke ci a cikin cikunan su ba face wutar jahannama wa sayaslawna sa'ira da sannu za su konu a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki yayi narkon azaba ga wanda suke cin dukiyar maraya, ga waɗanda ba sa kiyaye haƙƙin amanar dukiyoyin marayu, saboda su ba su da wanda zai kiyaye su, ba su da wanda zai kula da su, ba su da wanda zai kai su, ba su da wanda zai je kotu ya kare haƙƙinsu. Amma wannan narko na azaba ya isa ga muminai, tunda dama shari'a ta masu imani ce. Ya zo a cikin hadisi Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihinsa, yake yub'athu yawmal qiyama qaumun min quburihim ta'jidu afwahuhum nara, za a tashi waɗansu mutane ranar alkiyama bakunansu suna fitar da wuta, suna fitar da wato har suna wuta. Qila ya rasulullah man hum, aka ce ya rasulullah su wane ne waɗannan, sai ce alam tara anna allaha qala innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sai karanta wannan aya, waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ta fuskar zalunci ba wani abu suke ci ba a cikin cikunansu face wutar jahannama, kuma da sannu za su ƙonu a cikin wutar jahannama. Wannan ayar ta nuna wato yalwar rahamar Allah ga bayinsa da yawan afuwarsa da falalarsa, domin marayu da ya zama tukan cewaroninsu ya isa, ga su yara ga su ba wanda zai kula da su, ba su da ƙarfin da za su tara haƙƙinsu, ba su da mataimakin da zai tsaye musu haƙƙinsu. Kaga shi ne wannan gayar wani, su da kansu ba za su iya ba, da wani ma kuma ba za su iya ba, domin ba su da mai kula da su. Saboda haka sai Allah ya zamanto shi ne gashinsu, shi ne wannan Allah maɗaukakin sarki inayarsa gare su ta isa wannan matuƙar, ya zamanto kan cewa yana irin wannan narko a kan cewa duk wanda ya taɓa dukiyarsu. To Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wato kamar wutar jahannama yake sawa a cikinsa, kuma ranar alƙiyama haka alama su ba ta kasance. Ranar tashin alƙiyama ala ru'usul khala'iq zai tashi, wutan na tuttunowa daga cikinsa, tana ƙona bakin nasa tana fitowa, mutane kowa ya gan shi zai san abin da ya aikata, shi ne cin dukiyar maraya. Allah ya kiyaye mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.